matsalar barace-barace da sunan almajiranci na ci gaba da jawo hankulan manazarta da sauran masu ruwa tsaki akan yadda za a shawo kan wannan batu a Najeriya baki daya. Cibiyar adana kayan tarihi da al'adu da kuma bincike da ke karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta shirya taro na musamman domin tattauna batun kalubalen da ke cikin maganar barace-barace da sunan almajiranci a Najeriya baki daya. Professor Ahmad Modibo Muhammad na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ne ya gabatar da babbar makala a wurin wannan taro.
Dole sai gwamnati ta dauki mataki akai, dole kuma a san yadda za a yi a hana yara bara, a hana kuma yara fitowa daga gari zuwa gari. Kowane gari ba garin da yanzu ba babban malami. Duk yara a basu a garin da suke suna karatu, kuma ana koya musu lissafi da turanci da social studies a makarantun allo. Idan ba haka akai ba, gaskiya za a samu matsala. Kuma an yi haka a kasar Indonesia, an yi haka a kasar Malaysia, kuma in su aka yi din a ba su dama su je makarantu na gaba.
Amma ba kwa fargabar kamar iyayen waɗanda suke so su ci gaba da wannan tsari da wanda ake tun da can ba za su karɓi wannan sabon
ai, shi yasa muka ce dole mu kira iyayen da malaman duka a zauna da su a tattauna.
Dr. Salisu Balama malamin tarihi ne a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma yana cikin masu ruwa tsaki a wurin wannan taro.
To, babban manufar wannan taro dai shine ana so a wayar mu da mutane kai, musamman ma gwamnoni na arewacin Najeriya da kuma shugabanni gaba daya, kan cewa lokaci yayi da ba a hana almajiranci ba, amma a sama mu waɗannan mutane abin yi. Karatun da suka yarda da shi, suka amince da shi tun talatale, to ya kamata a inganta shi, a kuma bashi gurbi a cikin kundin tsarin mulki ta yadda zai kasance a duk sanda za a yi budget ana ware wani abu don kula da lafiyar su, a inganta makarantun su, a sama musu wurin kwana, a sama musu abin da za su ci, a sama musu sana'o'i.
Hajiya Amina Adamu Ikara ita ce babbar sakatariya a hukumar bada ilimi bai daya ta jihar Kaduna, kuma ita ta wakilci gwamnan jihar Kaduna.
Kaduna a ƙarƙashin shugabancin Mal Nasir Rufai tana bakin kokari sosai akan magana almajiri. Yanzu muna da makarantu sun kai 9 wanda yake akwai boarding, akwai kuma semi boarding, akwai kuma day. Muna da guda 7 kenan boarding schools na almajirai. Sannan dai kuma muna da guda 2 daya a kagarko daya a makarfi. Muna da enrollment figure na 13,972 almajirai wanda aka dauka aka enrollin kwanan nan a schools din mu.
Sai dai duk da kokarin da ita wannan cibiya ta ce ta yi na gayyato gwamnoni guda 19 na arewacin Najeriya don halartar wannan taro, ko gwamna daya bai halarci wannan taro ba, wanda wannan yasa tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Mukutar Ramalan Yaran da ke wurin wannan taro ya ce a gaskiya akwai gyara.
Ya kamata a ce gwamnonin arewa suna nan ko wakilinsu, ya kamata a ce sarakunan arewa suna nan ko wakilinsu, ya kamata a ce shugabannin addini, mutanen da suke ganin cewa suna promoting din almajiranci, ya kamata a ce suna nan a nan wurin. Sannan speakers na dukkanin jihohin arewa masu yin doka, ya kamata a ce suna nan wurin. Sannan kuma wakilanmu na tarayya da Senate House of Representatives, musamman principal officers, ya kamata a ce suna nan wurin, domin an yi haka aka hada da malaman da waɗanda suka tara wannan taron, sai a yi abin da za a yi, domin an tashi kuma sai a ci gaba da yi. Amma yanzu idan ba an yi wani tsari ta yadda za a yi ritin duka waɗannan mutanen da na faɗa ba, zai tsaya ne iyakan mu a nan Arewa House, an yi an gama, wanda ba ta saki jin yayi magana akai.
Shi kuwa shugaban kungiyar haɗin kan al'ummar arewacin Najeriya Alhaji Adamu Aliyu cewa ya kamata a ce da Hausa aka yi wannan taro.
Yanzu idan ka dubi zauren taron nan, sai aka ce za a zo a yi magana akan almajirci. Su ba turancin suke ji ba, suna jin Hausa ne. Hausan kuma sai aka kin shi, ana ta zuba turanci. Turancin nan kuma inda aka yi shi nan za a bar shi, domin sakonnin da ake so a kai ba zai isa wurin da ake son ya je ya yi amfanin ba.
Isa Lodi Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.